sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro, assalamu alaikum, ni ne Sarfi Hashin Gumel tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirin mu na hantsi. A yau ranar Litinin 20 ga watan Yuni na shekarar 2022. Cikin shirin za a ji cewa CDF ba ta kawo wanzar da zaman lafiya a duniya ta Amurka. Na hada kai da masu ruwa da tsaki a Najeriya don aikin samar da zaman lafiya. Sai kuma shirin zauren matasa wanda Nasiru Adamele kai ya shirya kuma zai gabatar. Daga nan za mu kawo muku sharhin jaridan Najeriya. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Shaidu da wani jami'i sun ce an harba mutane uku har lahira a arewa maso yammacin Najeriya bayan da 'yan bindiga suka kai hari a wasu coci biyu a yankin da ke fama da rikici. Wannan dai shi ne na baya-bayan nan a tashin hankali da suka shafi yankuna masu nisa da gari. Maharan sun zo ne kawai suka kewaye cocin biyu duka unguwa ɗaya lokacin da masu ibada suke a cocin Maranatha Baptist Church da St. Moses Catholic Church da ke unguwar Rubu a jihar Kaduna da safiyar jiya Lahadi, inji Usman Dallaji wanda ke zaune a kusa da wajen. Ya ce wasu daga cikin maharan sun fara kai hari a cikin cocin, sannan wasu kuma suka zarce zuwa wasu wurare. Gwamnatin jihar Kaduna ta ce ana gudanar da sintiri na tsaro a yankin gaba ɗaya yayin da ake ci gaba da gudanar da bincike. Shaidu a ƙasar Habasha sun ce sama da mutane 2000 ne aka kashe akasari 'yan ƙabilar Amhara a wani hari da aka kai a yankin Oromiya na ƙasar, kuma suna zargin ƙungiyar 'yan tawaye wadda ta musanta hakan. Wannan dai shi ne hari mafi muni da aka kai a baya-bayan nan yayin da ake ci gaba da samun rikicin ƙabilanci a ƙasa ta biyu mafi yawan al'umma a Afirka. Wani shaida ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na Associated Press cewa ya ga mutane 230 sun mutu, kuma mun binne su a wasu manyan kaburbura, sannan muna ci gaba da tattara gawarwakin. Shaidu da gwamnatin yankin Oromiya sun zargi rundunar 'yantar da 'yancin Oromo da kai hare-haren. Ƙungiyar 'yan tawaye ta musanta hakan. Na sojojin Amurka ta horas da wasu manyan kwamandojin mayakan Najeriya kan kare fararen hula lokacin yaƙi. Daga Abuja, Hassan Maina kaina ya aiko mana da wannan rahoto.
Rundunar mayakan na Amurka na horas da manyan kwamandojin sojojin Najeriya ne da nufin lalubo ƙarin hanyoyin da za a ke kare fararen hular da busan hawa baban lesoka. Yayin da sojojin ke fafatawa ko kuma wani aikin samar da tsaro a cikin gida a sassan kasar daban-daban, samar da wannan horo da ofishin jakadancin Amurka da ke nan Abuja ya taka rawa sosai tare da wata cibiyar Amurka ta kasa da kasa kan tsaro da shari'a, wacce ita ma ta jagabar gudanar da bada gudumawa wanda ya dau hancin wasu manyan kwamandoji daga rundunonin sojin kasa, sojin ruwa da ma sojojin sama. Horon kazalika na wani bangare na hubbasan hedikwatar tsaron Najeriya wurin kara inganta alakar sojoji da fararen hula, musamman yayin da sojojin ke wani aikin samar da tsaro irin na cikin gida. Wannan hubbasa dai kazalika na matsayin wani kazar-kazar na yunkurin kara irin rawar da masana shari'a ke takawa wurin daukar matakin duk wani fafatawa da za a yi, da kuma bada muhimmanci wurin kare haƙƙin dan adam da ma kare rayuwar fararen hula. An dai dudduba irin darussan da Amurka ta koya a yaƙe-yaƙen da ta yi da nufin zama izina yayin tura sojoji ya zuwa duk wani aikin samar da tsaro, inda aka duba dokoki da ka'idojin da soji ke amfani da su da nufin ganin ba a sanya rayuwar fararen hula a cikin gadari ba. Amurka da Najeriya dai na aiki tare wurin ganin ana bin ka'idoji da tanaje-tanajen dokokin gidan soji, da kuma ya dace da tsarin kare mutanen da basu ji ba basu gani ba, yayin da dakarun ke tsarawa da kuma fafatawa a aikin samar da tsaro.
Ina jima kaɗan za mu kawo muku sauran labaran duniya kafin nan za mu leƙa Najeriya, inda yayin da matsalolin rashin tsaro ke ci gaba da addabar jama'a, CBF ta kar wanzar da zaman lafiya ta ƙasar Amurka ta himmatu wajen ƙarfafa gwiwar wanzar da zaman lafiya a ƙasar. Cibiyar dai ta haɗa hannu ne da jami'o'in ƙasar da sauran masu ruwa da tsaki don samun nasarar wannan aiki. Daga Sokoto, Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoton.
Zaman lafiya da kwanciyar hankali har yanzu sun gagari wasu al'ummomi a Najeriya, kuma babban yunkurin da mahukunta ke yi wajen samar da zaman lafiyar bai wuce amfani da jami'an tsaro ba. Sai dai masana na ganin cewa karfin soji ko sauran jami'an tsaro kadai yana da wuya ya samar da zaman lafiya mai dorewa saboda akwai wasu kananan abubuwa da tun farko suke haifar da tashin-tashina har akai ga tashin hankali wanda dole sai an magance su. Akan hakan ne cibiyar wanzar da zaman lafiya ta kasar Amurka ke hada hannu da jami'o'i da kuma masu ruwa da tsaki a jihohin Najeriya domin samar da kungiyoyi da za su yi aiki na wanzar da zaman lafiya a cikin al'umma. Ambassador Zango Audu shine jami'in gudanarwa na cibiyar a Najeriya ya ce suna son jawo hankalin gwamnati da mutane don ciyar da aƙidar zaman lafiya a gaba.
Alfarman yin zaman lafiya tafi ka zo bayan an tashi hankali an yaki an komi a ce kuma za a zo a zanna a sasanta. Wannan kungiya ta muta United States Institute of Peace abinda take yi kenan tana kokari ta jawo hankalin mutane a wannan wurin su ga alfarman yin zaman lafiya.
Cibiyar wanda ke zagaye a sassa daban-daban na kasar ta ce ta fara ganin haske ga fafatukar da take yi musamman a yankin arewa maso gabashin Najeriya.
Idan jihohi guda hudu har sun kafa waɗannan kungiyoyi na zaman lafiya guda biyu kuma suna kokarin su ma su yi, sannan kuma dai sun gane cewa lalle gara ai kokari a yadda za a sanna lafiya ba tare da sai ko wani tashin hankali ya zo ba.
General Martin Luther Agwai mai ritaya yana cikin jakadun da ke gaba-gaba wajen samar da zaman lafiya a cikin al'umma. Ya ce aikinsu shine su bai wa gwamnati shawarwari akan abubuwan da ita kanta tana hango wasu daga cikin su.
We will continue to advise, suggest.
Za mu ci gaba da bayar da shawarwari ga gwamnati akan yadda za a samu ci gaba kuma muna fatar aiwatar da shawarwarin ta amfani da abin da ke hannun gwamnati da kuma azamarta don kare kasar nan ta zauna lafiya. Mai sharhi akan lamuran yau da kullum Farfesa Tukur Muhammad Baba wanda ya taba zama director a cibiyar wanzar da zaman lafiya ta Jami'ar Usmanu Danfodiyo da ke Sokoto wadda da haɗin gwiwa ta ne cibiyar ta ƙasar Amurka ta shigo yankin arewa maso yamma. Ya ce akwai fata a cikin wannan yunkurin.
Don abu ne da bai dogara kawai wajen karfi ba da karfe na gwamnati, a'a akwai da abubuwa da jama'a za su iya kansu, akwai kuma mutane a cikin jama'a masu kawo fahimtar juna da kuma yin wasu abubuwa da yake taimakawa matasa, yake taimakawa al'umma su dauki wasu matakai don tabbatar da zaman lafiya a cikin zamantakewa.
Babbar fata dai ba za ta wuce samun nasara ba ga dukkan yunkurin da ake yi da mai wanzar da zaman lafiya a cikin al'umma. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
A gari da Muhammad Nasir, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Hafiz dauke da kashi na biyu na labaran duniya.
Sakatare janar na kungiyar kawancen tsaro ta NATO, Jens Stoltenberg, ya yi gargaɗi jiya Lahadi cewa yakin da Rasha ke yi da Ukraine na iya ɗaukar shekaru da yawa, amma ya ce kada kawancen ƙasashen yamma su dakile goyon bayan da suke baiwa dakarun Kiev. Stoltenberg ya gaya wa jaridar Bil'am Sontag ta kasar Jamus da ke fitowa mako-mako cewa dole ne mu shirya, san cewa yana iya ɗaukar shekaru, bai kamata mu kasa a gwiwa ba wajen tallafa wa Ukraine, ko da kuwa ɗawainiyar tana da yawa ba wai ga taimakon soji kaɗai ba, har ma saboda hawan farashin makamashi da abinci. Prime Minister Birtaniya Boris Johnson, wanda ya ziyarci Kiev a ranar Juma'a da ta wuce, ya yi ta yin horo ga sojojin Ukraine, ya kuma yi gargaɗi game da haɗarin gajiyawar Ukraine yayin da yakin ke ci gaba da ya kama hanyar kaiwa ga cika watanni huɗu a cikin kwanaki masu zuwa. Sakataren Baitul Malin Amurka Janet Yellen ta faɗa jiya Lahadi cewa shugaban Amurka Joe Biden na tunanin cire harajin man fetur na tarayya da kuma cire wasu haraji kan kayayyakin da ake shigowa da su daga ƙasar China domin taimakawa Amurka wajen shawo kan hauhawar farashin kayayyakin masarufi a ƙasar. Yellen ta shaida a shirin Facebook na gidan talabijin ɗin ABC cewa shugaba Biden yana son yi duka abin da zai iya don taimakawa masu sayan kayayyaki. Farashin man fetur ya tashi sosai kuma fili ya ƙara nawaita wa jama'a. Farashin man fetur a Amurka ya yi tashin da ba taɓa gani ba da ya kai kusan dala biyar galan ɗaya, ƙarin sama da kashi 48 cikin ɗari a cikin shekara guda da ta wuce. Ta ce kawar da harajin man fetur na santi 18.4 dagalan na gwamnatin tarayya na wani lokaci tunanin da ya cancanci a yi la'akari da shi kuma Biden a shirye yake yi aiki tare da majalisa don aiwatar da shi. Kungiyar IS ta dauki alhakin harin da aka kai a wani wurin ibada na Sikh da ke Kabul, babban birnin kasar Afghanistan, wanda ya kashe akalla mai ibada daya tare da jikkata wasu bakwai. Kungiyar ta IS ta yi wannan ikirarin ne a cikin wata sanarwa da ta wallafa a shafinta na Amaq. Ta ce harin na ranar Asabar din da ta wuce na mai da martani ne ga kalaman batanci ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da wata jami'ar gwamnatin India ta yi, bata bayyana sunan jami'ar ba. Jami'an Afghanistan sun ce wasu yan bindiga sun kai hari a wurin ibadar Sikh wanda aka fi sani da Gurdwara ranar Asabar din da ta wuce, kuma an yi musayar wuta tsakanin maharan da mayakan Taliban da ke neman kare ginin.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. To kafin mu kai ga shirinmu na gaba, a shakata da wannan faifan. Shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka, a koda yaushe kuke so, za ku iya zuwa shafukan mu na yanar gizo voahausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Zauren matasa.
Masu sauraro, barkamu da dawowa sabon shirin Zauren matasa na VOA dake tabo abubuwan dake cewa matasan tuwa kwariya da hanyoyin da za a magance kalubalen. Da ya hada da yaki da jahilci, shan miyagun kwayoyi, bangar siyasa, har ma da masu shiga satar mutane. In ana biye da mu, a makon jiya muna tare da matasan garin Mai Yamani a jihar Kebbi dake dogaro ga noma don samun abin rayuwar yau da kullum. Zauren na tare da Nasiru Mai Yama, Adabi Musa mai komfuta, Nura Musa, Abdullahi Muhammad da Sa'idu Ibrahim.
Allah kuke kamar tayi ciyawar nan ta kai nuwa. alhamdulillah ina yana sauran jahohi kuma ke nuna gaman kanin gwamnati da ba su shigo cikin wannan tsari na walbang bana Nigeria Promotion Project da Allah ya sa su samu wannan garabata na dan mu mun ga amfani ne a maimalo gaman kuma muna roƙon Allah Allah ya sa a taki karo mana wanda yake wannan su wanda ba su ba Allah ya sa ba su
Nura Musa duba mana irin abin da shi Nasiru ya faɗa wato Nasiru yana maganar bayan ma gwamnatin jiha bankin duniya ma ya shigo wajen tallafawa harkokin dogaro da kai a jihar Kebbi.
To assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunana Nura MG Kakonce Nura Musa na kuma dawo a gare. Dangane da irin korafin da Nasiru ya yi haka ne hakikanin gaskiya ba abin da za mu ci da gwamnatin jiha sai dai mu ci Allah ya saka da alkhairi. Kuma da duba da irin kokarin da shi wannan Women Project da yake basowa mata ake ganin gaskiya suna cikin celebration da murna da jin daɗi saboda ba dan komai ba mu ma kanmu manoma. Ma wani lokaci idan man fetur ya mana karamci muka dan lallaba ta gefen su na samu aran 500,000 mu fetur muka kamar mu kai kanka mu zama taraki to kaga ina ganin wannan ma'ajin sinti ya bada gudunmuwa sosai ta wannan bangaren bayan haka nan kuma dangane da magarar da kalme computer ya tunda zu wanda yake magana akan cewa muna neman alfarma ko kuma muna korafi akan a taimaka mana da takin zamani cikin karamin farashi mai sauki wanda zai taimaka mana mu ƙara farfada noman mu don mu samu yadda za mu dogaro ga kanmu mu guje ma shiga fadawa halin ƴan shaye-shayen da daga ƙarshe ma su dawo ƴan bangar siyasa kuma waɗanda ba ma fata kuma abokanin da ke tuna na musu fata Allah ya sa su gane su daina ba dan komai ba. Duba da irin waɗansu abubuwa da ake ta amfani da su matasa sai ka tofe kai kuma mai sai ka ga mutum ma irin rashin da yadda waɗansu suke rena sana'a sai ka kuma mai wai kai kuma ka sai mota ko ka noma rani ka sai mashin ko ka noma rani kana gine-gine ko kana wuta ce wai wane ya haka samun kuɗi to kaga ba komai ne ba wannan abu ne wanda mutum ya sa ma ran shi cewa zai sadaukar da rayuwa ta dan ya ci da mutunci ne
wato ya nuna dai wannan duk wani wanda aka ga yana jin daɗi abin da ake cewa ba wanda damuna baturen rani din nan sai mutum ya shawo ya yi tawaya kafin ya zo ci gajiyar wannan
gaskiya kai dan kaga gaskiya inda an kai to da zamu baka labari da zan baka labarin kai inda an kai to da kai kin kai ka samu dariya ta da sauran su saboda irin yadda muke faɗi ta cikin daji da kofannin mu shuka mu do mai mu wadi nan mu yini ne da malam Abdullahi yanzu ka gani mu sabbin mashina da sauran su irin dai muna cikin dai yanayi dai nijin daji da annashuwa to kai kin ka san ki mun kai kaka to kuma wannan abin da ma lokaci ne kuma yanzu kaga nan ba da jama'a ba za mu shiga da mana saboda kin ga noman mu da damana take shi dan kalilan ne ba kari ya cika irin na ta min rani irin haka nan ba saboda kaga noman da mana wani lokaci kaga ya gyara wurare sai ka so himma ku dai mu sai ki ga kuma Allah ya rufe mu da wani ambaliya na ruwa ko da maka mutuna ka to yasa ake ganin gaskiya mai hiba da karshen mu so kuma dinkin irin noman mu na rani
Abdullahi Muhammad duba mana wannan magana da shi Nura Musa yake cewa wataƙila za ga ana mamaki a ga matashi yana gine-gine na abubuwa sai ya rasa ta ina ma ya samu waɗannan kuɗaɗe a laliga irin sana'a ce runguma ta jawo masa wannan nasara.
Eh gaskiya sana'ar noma sana'a ce da za mu iya cewa a jihar Kebbi da mu kuma ƙaramar hukumar Mayama da shi ke muna ƙaramar hukumar Mayama mun dogara mafi akasari ga tokam da noman gyaɗa da kuma noman dawa da sauransu amma dai mafi akasari mun dogara ga noman gyaɗa. Shi noman gyaɗa gaskiya kowa sun cewa bai ta'allaka da taki na zamani ba wannan shi ba mu dama mu sai dabbobi mu kiwo ga rani karamar a sai a sai da sauransu a zo a yi noma kuma ga shi an samu abin nan taki wanda za a yi amfani da shi domin a samu mafi gaba gaskiya wannan shi ne sun kama sosai a ƙarƙashin hukumar Mayama da ke jihar Kebbi. Amma sai dai gaskiya a kuma bangaren noma irin na shinkafa gaskiya muna yi amma kuma gaskiya muna fuskantar kalubale da tsadar takin zamani gaskiya wannan kalubale gaskiya yana cinwa manoman shinkafa tuwo a kwarya gaskiya ya kamata gwamnatin jihar Kebbi ta ware kujeri domin so taki insha Allah a kawo irin ƙananan hukumomi kamar Mayama da Suru da sauran ƙananan hukumomi da suka dogara da noma domin gaskiya idan aka yi wata da ba da taki gaskiya za a samu matsala saboda matasa za su daina harka saboda babu kuɗaɗen sayan taki musamman yanzu gashi noman damana ya zo amma kuma taki ya yi tsada to kaga idan aka ci gaba da tafiya a haka gaskiya mu za mu samu matsala sosai gaskiya saboda haka muna kira ga mai girma gwamnan jihar Kebbi Sanata Ashiku Bagudu gaskiya ya kamata ya rubuta wannan ƙorafi namu na tsadar taki musamman a ƙaramar hukumar Mayama da sauran ƙananan hukumomin jihar Kebbi a kawo mana taki wanda ya kamata domin mu samu mu dore mu kuma ci gaba da noma yanda ya kamata.
Wato wannan dai ya nuna gwamnati ta sayi takin ko ta kawo shi kan farashi ta sayi shi da tsada ta dan sa tallafi kenan kamar yadda da ake maganar man fetur a Najeriya a dinga sai da shi yadda aljihun kananan manoma zai iya saya
idan aka bar shi hannun yan kasuwa daki na zamani kaga zai tsara inda matasan manoma ba su iya yi ba amma idan aka kawo shi cikin karamin price wanda an tsare mai price ki kaga matasa za su kowa zai yi hankali kan dukkan ayi noma da kiya duk da cewa gwamnati na kokari amma muna kira daga tsara kokari don gaskiya wannan damuna da muka shiga gaskiya mun fuskanci muna fuskantar kalubale gaskiya halin yanzu na taki
Sa'adu Ibrahim duba mana wannan maganar ta tallafi din nan tunda noma dai sana'a ce wato da san samu ne idan mutum yayi tanadi na tsawon rani wato kila ko bai samu tallafi sosai ba zai iya sayan kayayyakin aikin sa ya tinkari sana'ar sa ta noma
eh to kana magana kuma sai ka tuno min da wani abu wanda ni kaina na yi tunani sai ku tuno sai yanzu saboda naji kana magana akan man fetur a gidanin gaskiya noman mu na rani bana mun gode ma Allah amma dai gaskiya mun fuskanta kalubale ta gehen man fetur saboda da lokacin muna sayan da ram da jarkoki mu aje amma kuma yanzu ma sai zamu ga galam din ma ka nemi galam ko wani abu sai yayi wahalar samu wanda yake ya san tai ga mu wasu yan asaloli na shinkafa da yake cikin ikon Allah kuma sai wannan kalubale da muka fuskanta Allah ya kawo mana agaji dan hankali lokacin kuma sai mun ya samu sai mu ci gaba da inda mun ka dora da kuma kaga irin waɗannan ababen dama mu masu noman rani suke zama mana kamar wani kalubale akai saboda kaga wani lokaci mukan bangaren mu koma wani ketale dan mu yi noma ba dan komai ba mun yadda da mu ce wani wuri mu noma abin da zamu kawo ga garin mu kara alfahari da wajen mu ba dan komai dan mu kara bunƙasa al'amuran mu na yau da kullum saboda ba zan mance ba da ɗan yadda na ga wasu abu kadina sun kan faɗa harkar siyasa wadda ban ji musu daɗi ba yau ba da irin ba su da aikin yin nan kuma an waye gari kamar ana iya sun ayi amfani da su idan wata biyan bukata wadda ba ta kai ta kawo ba amma da ake sun dogara ga kansu kaga sai dai su yi amfani da ba da gudunmawa da ajin su kuma da a kan aljihun su dan ganin ta sun zaɓa kan su a gabanin da su ta su kunya duk ba da irin kokarin da mai girma a cikin bago da kai da ciyaman mu na mulki wato honorable Zayani a hakikanin gaskiya muna alfahari da su kuma muna ƙara jinjina musu bisa ga kokarin da suke yi da su ƙara ƙara yi saboda ku kana da yake ku ƙara ƙara yi saboda ƙara nan zai sa a samu abin da ake so a samu dan magance wasu matsaloli masu tasowa amma dai wanga lokacin tun gaskiya alhamdulillahi da yake mun kai kaka gaskiya sai dai mu ce mun gode wa Allah da ya ƙara ba mu wanga lokaci na yanzu dan
lalle Sa'adu Ibrahim ina da labari akwai matakan da aka dauka na hana sai da mai a jarka dan saboda lamuran tsaro shi kike magana ne
eh wallahi ga wannan lokacin kuma kusan ta kalubale sosai saboda man mana bukata ce amma kuma sai a ce ba za a ba mu ba to kaga damu da shinkawa ta koro in kai irin sanan kwana guda baka bada ruwa ba lokacin da ya kamata ka kara mata kwana na biyu gaskiya wannan kalubalen zaka ga shinkawa sai ta baka ta har zama ko jiwa ya baka son kai to wannan kalubale gaskiya mun fuskanci shi amma daga ba kuma ciki ko Allah sai Allah ka mu da lokaci dan dan kai sai Allah ya samu kawo ruwa mai abin ba kuma na kira da gwamnati da Allah a san duba ko kuma a buɗa mana wani dan gidan mai nama na musamman wanda mu manoman shinkafa a yadda sunan mu an kai shi da wani yanki namu wanda ka ga mun tu muna sa da mai ba zai kare mana ba insha Allah muna kada kokari da Allah ta kara duba korafin mu da Allah da a taimaka mana da yadda zamu kama samun mai cikin sauki
ku biyo ne matasa makon gobe Allah ya kai mu dan sabon shirin a madadin muryar Amurka ni na Sura da Mali Kaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya
Assalamu alaikum.
A gairi da Malam Nasiru. Yanzu kuma lokacin da Babangida Jibrin zai kama na sharhin jaridan Najeriya.
Fara sharhin jaridun ne da jaridar Zubanga daya daga cikin manyan labaran ta kamar sauran jaridun Najeriya sun karkata ne zuwa zaben da aka fitar na gwamnati Jihar Ekiti inda hukumar zabe ta bayyana Mr. Abiodun Oyebanji a matsayin wanda ya lashe zaben karkashin tutar jam'iyyar APC jaridar Zubanga ta ce Professor Oyebode Adebowale wanda ya kasance babban jami'in hukumar zabe shine kesar da Oyebanji a matsayin wanda ya lashe wannan zabe da ƙuri'u 187 da 57 a inda wani tsohon gwamna a jihar Misa Segun Oni na jam'iyyar Social Democratic Party SDP ya samu ƙuri'u 82,211 sai kuma dan takarar jam'iyyar PDP Chief BC Okola Wale wanda ya samu ƙuri'u 67,457 sai kuma jaridar The Punch daya daga cikin manyan labaran tana cewa yanzu haka dai jam'iyyar APC mai mulki ta gabatar da sunayen yan takaranta na zaben majalisar dattijan Najeriya Najeriya da za a gudanar a shekara mai zuwa, inda kuma ta bayyana sunan shugaban majalisar dattijan Najeriya Dr. Ahmad Lawal da gwamnan jihar Ebonyi David Umahi da tsohon ministan yankin Niger Delta Godswill Akpabio daga cikin sunayen waɗanda za su tsaya takara na zaben majalisar dattijan Najeriya da za a gudanar a shekara mai zuwa. Sai kuma jaridar Premium Times ake bugawa ta yanar gizo, ɗaya daga cikin manyan labaran jaridar na cewa gwamnatin Amurka ta sha alwashin taimakawa Najeriya wajen magance matsalar rashin tsaro a ƙasar. Karamar sakataren harkokin wajen Amurka mai kula da harkar siyasa Victoria Nuland ita ce ta bayyana hakan a ziyarar da ta kawo Najeriya. Ms. Nuland ta yi suka game da yadda 'yan ta'adda ke kai hare-hare a yankuna daban-daban na Najeriya, tare kuma da kashe mutane. Ms. Nuland ta bayyana matsayin da Najeriya ke da shi a yankin nahiyar Afirka da kuma yammacin Afirka, labarin da ta ce ko kadan Amurka ba ta wasa da shi, don haka za ta yi iyawanta da tallafawa Najeriya wajen magance irin waɗannan matsaloli na tsaro. Karamar sakataren harkokin wajen da ta gana da mataimakin shugaban ƙasar Najeriya Farfesa Yemi Osinbajo da kuma babban hadimin fadar shugaban ƙasa Farfesa Ibrahim Gambari. Ms. Nuland ta kai irin wannan ziyara a ƙasar Djibouti da kuma Mozambique. Sai kuma jaridar Daily Trust yana cewa yanzu haka shugaban jam'iyyar adawa a Najeriya ta PDP kuma tsohon mataimakin shugaban Najeriya Alhaji Atiku Abubakar ya zaɓi gwamnan jihar Delta Ifeanyi Uwa a matsayin wanda zai mara masa baya na mataimakin shugaban ƙasa idan har ya samu nasara a zaɓen da za a gudanar a shekara mai zuwa. Alhaji Atiku Abubakar dai ya bayyana cewa ya zaɓi Okowa ne a matsayin mai mara masa baya, ganin yadda yake tamkar ruwa biyu wanda ya fito daga yankin kudu maso gabashin Najeriya da kudu maso kudancin ƙasar. Babangida Brown, muryar Amurka daga Najeriya.
A gaida Babangida Jibrin, da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai a takaice.
Shaidu da wani jami'i sun ce an harba mutane uku har lahira a arewa maso yammacin Najeriya, bayan da 'yan bindiga suka kai hari a wasu coci biyu a yankin da ke fama da rikici. Wannan dai shi ne na baya-bayan nan a tashin hankali da suka shafi yankuna masu nisa da gari. Maharan sun zo ne kawai suka kewaye cocin biyu duka unguwa ɗaya, lokacin da masu ibada suke a cocin Maranatha Baptist Church da St. Moses Catholic Church da ke unguwar Rubu a jihar Kaduna da safiyar jiya Lahadi, inji Usman Dalladi wanda ke zaune a kusa da wajen. Shaidu a ƙasar Habasha sun ce sama da mutane 2,000 ne aka kashe akasari 'yan ƙabilar Amhara a wani hari da aka kai a yankin Oromiya na ƙasar, kuma suna zargin kungiyar 'yan tawaye wadda ta musanta hakan. Wannan dai shine hari mafi muni da aka kai a baya-bayan nan, yayin da ake ci gaba da samun rikicin kabilanci a ƙasa ta biyu mafi yawan al'umma a Afirka. Sakatare janar na kungiyar kawancen tsaro ta NATO Jens Stoltenberg ya yi gargaɗi jiya Lahadi cewa yakin da Rasha ke yi da Ukraine na iya ɗaukar shekaru da yawa, amma ya ce kada kawancen ƙasashen yamma su dakile goyon bayan da suke baiwa dakarun Kiev. Stoltenberg ya gaya wa jarida Bilam Sontag ta ƙasar Jamus da ke fitowa mako-mako cewa dole ne mu shirya, san cewa yana iya ɗaukar shekaru, bai kamata mu ƙasa a gwiwa ba wajen tallafa wa Ukraine, ko da kuwa ɗawainiyar tana da yawa ba wai ga taimakon soji kaɗai ba, har ma saboda hawa farashin makamashi da abinci. Sakataren Baitul Malin Amurka Janet Yellen ta faɗa jiya Lahadi cewa shugaban Amurka Joe Biden na tunanin cire harajin man fetur na tarayya da kuma cire wasu haraji kan kayayyakin da ake shigowa da su daga ƙasar China domin taimakawa Amurka wajen shawo kan hauhawar farashin kayayyakin masarufi a ƙasar.
Masu raro, a nan muka ƙarshen shirin namu na hantsi, sai kuma can da la'asar da misalin ƙarfe 4 na yamma idan Allah ya kai mu, za ku zo su daga cikin abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Za kuma yi sabukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na voahouse.com da ma shafinmu na Facebook. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ta na gabatarwa, sai Solomon Abu wanda ya bada umarni da ma injiniyanmu ne Musa Karal. Ni Sarfi da Hashin Gumel da na kuma gabatar nake cewa sai Allah ya kara haɗa mu. Assalamu alaikum.